الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيهاك يومنا رانا الصبر talatin ga watan Zulhijja, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shekara 1445, wanda ya dace da 6 ga watan 7 miladiyyar haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi salam, shekara 2024. To kamar da sanarwa ta gabata, satin da ya wuce ba mu samu gabatar da darasi ba, to da yake lokaci in ya riga ya tafi ya tafi ba zai sake dawowa ba. Wannan sati bai cikin tsarin satin da za mu yi karatu, a ka'ida sai sati mai zuwa, saboda tamamul fa'ida muka ga cewa ya kamata muranka karatun, zai fi a ce ba ai karatun gaba ɗaya ba, musamman gashi kuma farko ne farawa, sai da aka fara da ai wani a tsallake wani, to wannan sai ya bayu zuwa ga samun al-khalal na taɓarɓarewar karatun. So insha Allahu ta'ala, kamar yadda sanarwa ta gabata, za mu yi al-fara'idul jalila a ɓangaren ulumul qur'ani kenan, na Sheikhu Abdullahi Gwandu rahimahullahu ta'ala. Haka kuma a ɓangaren nahawu za a yi al-ajir rumiya ala tariqis su'ali wal jawab, sannan ɓangaren fiqhu kuma za a yi mukhtasaru al-akhdari. To wannan su ne za mu karanta yau insha Allahu ta'ala. So za mu fara da shi ulumul qur'an, daga nan sai mu karanta nahawu, daga bisani sai mu yi shi fiqhu na al-maliki. Muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin ba mu ilimi mai amfani, ya kuma taimake mu da samun hazaka da basira akan abin da muke karantawa. Ulumul Qur'an kusan kamar yadda ya gabata karatun Misbahur Rawi, cewa ba wani ilimi da ya kai shi mahimmanci ko falala, duba da yana ta'alluki da Allah subhanahu wa ta'ala. Mai bi masa shi ne wato ilimin hadisi, kushesa wajibi ne a baiwa Al-Qur'ani mahimmanci. Da yawa ƙasan nan a da, wasu sun ɗauka da mutum ya iya karanta Al-Qur'ani ko ya haddace shi kenan, ya riga ya gama, wanda ba haka ba ne. Za mu ga cewa ma kamar wani sashe ne, in ma ka iya karantawa ɗin da kyau, to wani ɗan yanki ne daga cikin wato shi Al-Qur'ani. wasu malaman ma ba sa ma kawo ilimin tajwidi a cikin ulumul qur'an saboda ba ilimi ne da yake da ta'alluki da ma'ana ba ilimi ne da yake da alaka da kyautata karatu so shi yasa shi baya ma cikin ulumul qur'an dan ka san tajwidi ba wani abu da ka sani a qur'ani dan ka haddace alqur'ani ba wani abu da ka sani cikin alqur'ani in ana maganar ahalin qur'ani to kai baka ciki saboda ulumul qur'an suna da alaka ne da sanin ma'anar shi qur'ani din ma'anar alqur'ani tunda yana da ma'ana to da yawa wasu a da sai kaga sun shagaltu da haddace shi da rubuta shi da sauransu amma kuma abubuwan na qur'anin da ke da alaka da su na ulumu sai ka kuma ba su sani ba to wannan littafin zai maka wannan guzuri shi yasa Sheikhu Abdullahi a zamaninsu sai ya fahimci cewa akwai ire-iren waɗannan mutanen masu shagaltuwa wato aran momi ne sun shagaltu da alqur'ani amma kuma ba su san ma'anarsa ba to shi yasa ya rubuta musu shi wannan littafi ya sa mai suna da wato al-fara'idul jalila wasa'itul fawa'idil jamila fi ulumil qur'an kamar yadda zamu ji al-allamatu shawshawi shi rubuta wani littafi zai yi bayani shi malam to malam ya dan dauko wasu abwab na shi wancan littafin to sai ya saka mafi yawan su a ciki wasu babuka ya dauko sai ya wake su sauran abubuwa kuma ya dauko wajen wasu littattafai sai ya sa a ciki to da yake a wancan lokaci hatta tajwidin wasu ba su ba shi muhimmanci ba ana ma aibanta ka in kana karanta alqur'ani da tajwidi shi yasa a farko sai ya dan yi ishara zuwa ga matsayinsa da kuma hukuncinsa da kuma falalarsa daga bisani sai ya shiga cikin al-mawdu so saboda haka littafi ne mai matukar muhimmanci wanda za mu ga ba yawa yake da shi ba don mun duba za mu ga bai kai baiti 500 ba baiti 393 ne to kaga baya da yawa sosai da za a ce zai yi ma wahala haddacewa to kuma gashi mafi yawancin ku wasu alaran momi ne suna jan baki wasu suna koyarwa islamiyya suna da makarantu to rashin sanin wannan littafin zai bayu wajen samun kusakure wajen makarantar da alqur'ani din saboda wannan kamar manhaji ne ya tsara maka syllabus ne ga yadda zaka kai karanta alqur'ani ga kuma yadda zaka karanta to duk za mu samu a cikin wannan insha Allah ta'ala muna roko Allah ya saka musu da alkhairi ya gafarta masa ya ji kansa da rahama idan an ce duk da dai sunan zai zo nan gaba to muna yi barin bayanin sunan sai mun je can bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله قال الفقير المضطر لرحمة ربه عبد الله بن محمد ابن عثمان غفر الله لهم ولجميع المسلمين آمين معنا باين سلام باين بسملة صلاتي da salami sabbata ka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine muhammad dan Abdullah Muhammad ibn Abdullah qala al faqir al muttar li rahmati rabbih Abdullah ibn Muhammad ibn Uthman ghafarallahu lahum wa li jami' al muslimin alayhi alhamdulillah al alim al munzili خير كتابه لخير مرسلي وخصنا بكوننا من أمتي وناصرين دائما لملتي صلاته مع السلام دائما عليه مع أصحابه وعمما جميع أهل ملة القرآن مقام دينه على الأديان وبعد فالقرآن بحر زاخر والعلماء فلكه المواخر كل الفنون منه تستمد وكل ما خالفه فرد إن تعجبوا فعجبوا للقدما إذ لم يدونوا علومه كما قد دونوا العلوم للحديث كم ترك القديم للحديث ولم يفض خاتم المدام لشاربيه الميت الأوامي حتى انتهى للعلم البلكين ففضه وجاء بالمتين في وضعه مواقع العلوم أي فيه من مواقع النجوم فخاضه كرائح الفحول فاستخرجوا طرائف النقول ومن مبرزيهم السيوط وهو إمام فنه المنوط وهو الذي أزال بالإشكال فيه فحاز رتبة الكمال فانبرز الزهر من الأكمام وانبلج البدر عن الظلام وفجره آذن بالصباح مناديا دعيه للفلاح فانتدب الناس إلى الصلاة فانقلبوا بأجذل الصلاة كنت بحمد الله ممن لازم كنت بحمد الله ممن لازم لكتبه ملتقطا وناظما منها بما أقدرني عليه رب يعين من لجأ إليه وقد علمت أنه من ساكطي فكم لكل ساكط من لاكطي وقد أردت الآن نظما يحوي ما جله للعالم الشوشاوي من جهة النزول والقراءة والخط والتعليم بالإجارة وما إلى أحوال حامليه وحاله وفضله النبيه فسبعة تلك من الأبواب تحوي فصول علم ذا الكتاب سميته الفرائد الجليلة وسائط الفوائد الجميلة وأسأل الفتح من المنان يفتح لي معاني القرآن وانا شيني كرشم مقدمة مالا يا أبو دي الحمد لله يكيتشي و الحمد لله لك نغوديا واتو جنس نغوديا يا تبتا زواغ الله سبحانه وتعالى ko abin cancanta ne ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda aka yi bayani al'in nan tana iya zama jinsiya kuma tana iya daukar al'ahadiyya wato godiya ce dukkanin jinsin godiya ko kuma ce godiyan nan wadda take sananna ita ce wadda Allah ya farawa kansa bayinsa nagari su ma suka gode masa to wannan godiyar wato wanda ya cancanta da ita shine Allah subhanahu wa ta'ala haka nan lillahi li dinnan salamu irin wannan ta zo to wani zubin ta zo littamlik mallakar abu yauwa kamar kace haza kitabul li zaidin wannan littafi ne ai mallakar zaidin to wannan lamun littamlik wani zubin kuma ta kan zo wato dan ta yi bayani akan al ikhtisas kaza shi yake banta wato da kaza banda shi ba wanda yake banta wato da wannan an gane eh kamar kace alqur'anu li muhammadin sallallahu alaihi wasallam saboda kamin sa ba ba wani shi ba saboda haka alqur'ani yake banta gare shi ko kuma aljannatu lil mu'min aljanna take banta ne ga mu'mini duk wanda ba mu'mini ba baya ciki haka wani zubin kuma lamun ta kan zo dan ta yi bayani akan al-istihqaq cancantar abu ana ana wa wasu abin da dama amma dai akan kawo ta da amina cewa kaza din shine yafi cancanta wadanda ake godewa suna da yawa ba Allah kade ba amma wanda yafi kowa cancanta a gode masa akan ni'imomi da baiwa da yayi shine Allah subhanahu wa ta'ala so kusan mafi yawan malamai sun fi rinjayar da wannan duk inda ka ga lillahi to tana nuni akan cancanta al-alimi to Allah dai shine wanda yake masani shine wanda yake masani ala siga ta fa'il wanda min siyagil mubalaga da ana son a ce wani mai yawan sani sai a ce al-alim kamar yadda ake cewa akan ce min banda wannan siga banda wannan wannan ai kaga yana da tawun ko don ba sa tawun ba fa mu'allim kuma al-allamu akan ce al-allamu shi ma in kaga dama ka sa tawun al-allamatu sai ka kara tawun mubalaga din ta karu ta karu to wannan shine to saboda haka al-alimi wanda yake mai tarin sani ba al-alimu kawai ba al-alimu shine malami ko masani amma an ce al-alimu to an yi mubalaga mai yawan sani al-munzili daga anzala yunzilu al-munzilu wanda yake saukar da khairu kitabihi mafi alkhairin litattafansa kitab anan ana nufin kutub yawwa saboda an yi izafarsa da yana nufin kutub ay khairu kutubi saboda ba littafi ɗaya Allah ya saukar ba littattafai ne da yawa to kuma alqur'ani shine mafi alkhairin su gaba daya duk wani littafi bayan alqur'ani yake li khairin mursalin kuma an saukar da shi ga wanda yake mafificin abin aikowa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga lan lamun litakhsis kenan ma'ana alqur'anin an ware shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine fiyayyen wanda aka aiko an aiko manzanni da dama amma mafifici daga cikin su inda ya fi su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam san wannan ma ijma'i ne na musulmai cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya fi kowane manzo to mu kuma al'ummar su sai al-shaykhu Abdullahi yake cewa wa khassana Allah yake bance mu bi kaunina da kasancewar mu min ummatihi muka zama cikin al'ummarsa wannan hususiya ce yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fi sauran manzanni falala. To haka ba al'ummarsa, ana nufin ummatul ijaba, wanda suka amsa kiransa, musulmai kenan. Ba ya kai wanda ya rayu zamanin annabi ba. To haka min ummatihi anan, to ana nufin ummatuhu, wadda ta amsa kiransa. To su sun fi kowace irin al'umma. Sun fi al'umma annabi Musa, annabi Isa, annabi Ibrahim da sauran annabawa. To wannan khususiyya ce, falala ce wa nasirina, wa inna ma wal ataf ce ta khassana, ai wa khassana nasirina, haka kuma ko kuma wa khassana bi kaunina nasirina. Yake bance mu da kasancewar mu masu taimako, jam'u nasir, masu taimakawa da'iman kowane lokaci, limillatihi, ga addininsa. Wato ka zamo cikin al'umma ne Muhammad, ka yadda da saƙonsa da da'awarsa, wannan wata falala ce ta rabu. Sannan cikin waɗanda suka ansa da'awarsa, a fito da kai ka zamo kana cikin masu taimaka ma hanyar annabi, addinin da annabi Muhammad ya zo da shi. Shi ma wannan wata khususiyya ce ta rabu. Shi ne Allah ya ɗora ka a hanya ta addini, kana karatu, kana karantarwa, kana kiran mutane zuwa ga addini. To wannan wata khususiyya ce, wani bai samu wannan ba. Musulmi ne, yana sallah ya yarda da annabi sallallahu alaihi wasallama, amma ba ya da wani amfani da ciyar da addinin gaba, saboda bai yi karatu ba, jahili ne, bai san addini ba. Su kaga an zaɓe ka cikin zaɓaɓɓu. Amma duk da haka wani yana ganin shi a wulaƙance ki, yana ganin a wulaƙance ki. Ga wasu can suna tara abin duniya, suna kaza suna kaza, suna hawan motoci kala kaza da kaza da kaza, shi ba a bashi wannan ba. Shi kullum yana nan riƙe da littafi Alƙur'ani, to yana ganin wai wannan ƙasƙanci. Kaga wannan rashin fahimta ne. Rashin fahimta ne ciki al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama, waɗanda suka fi kowa falala sune inda suke da ilimi na shari'a, ko suna karantar da al'umma shi, ba waɗanda suka kai su. Duk wannan abin da kake gani shirme ne, shirme ne. Salatuhu, salatin Allah, ma'as salami, tare da sallama, amincinsa da'iman su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama a kowane lokaci, kowane lokaci, alaihi a kansa, ma'a sahabihi, tare da sahabbansa almajiransa, wa amma ma, kuma da salatin nan da taslimi su game jami'a ahli millati, millatil Qur'an, su game dukkanin ma'abuta addinin Al-Qur'ani. Wa amma ma, alif din nan ta tasniya ce, tana komawa zuwa ga salatuhu ma'as salami da ma'ana da salatin da amincin, to su kewaye su game dukkanin ma'abuta addinin Al-Qur'ani, su ne musulmai kenan. Kaga a nan Shehu Abdullahi ya yi salati ga mamme anwa kowa, ya yi wa annabi, ya yi wa sahabbansa, sannan ya yi wa dukkanin wanda ke wato rayuwa ƙarƙashin tuta Al-Qur'ani. To zuwa yaushe ƙarewa wannan salati, ya ce a ba lokacin ƙarewa, ma kama dinuhu alal adiyan, matuƙar addininsa yana mai rinjaye da nasara akan sauran addinai. Kaga ba lokaci ke, dan ba lokacin da za a ce ai ga wani addini ya rinjaye akan musulunci, ko akwai a gaba, ko yaushe za ka ga addinin Allah shi ne sama, shi ne sama, shi ne sama. Ko yanzu ka duba haka, wani addini ne ya kai musulunci ƙarfi a duniya? Kaga babu, babu. ma'ana dai daidai take da da'iman da'iman din da ya ambata a baya ba'ana salatin da sallama su dawwama ga annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da sauran mabiya manzon Allah eh sai ce wa ba'du bayan abin da ya gabata na hamdala da salsala da taslim sai ce fal qur'anu shi al qur'ani baharun wani teku ne zahirun wanda yake yana da kumfa eh ka san teku wanda adda kumfa wannan ya giya ta ruwa din nan to kaga yana da bambanci da wanda bai da ita saboda wancan ya fi hadari eh mafi yawa ma in kaga an samu accident a cikin ruwa to mafi yawa ya giya ruwa ce eh ko can ba a rasa ba in an yi iska ko kuma shi jirgin ya samu matsala amma dai mafi yawa wannan kumfan suke kawo abin saboda in suka taso wani zubin sai su rufe jirgin shikenan sai kaga an ce an samu matsala eh to zaka ga direbobi da jiragen ruwa sun fi shakkan irin wayannan gulaben to haka alqur'ani yake yana da hadari ba kamar sauran ilmomi yake ba da zaka zo dai kai ta bankaura kawai ka bude littafin Allah kai ta abin da ka ga dama Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza kuma baka san komai ba to idan ka san wanda bai iya ruwa ba ko bai iya jirgin ruwa ba ba zai yadda ya keta wannan koki wanda ya giya ruwa ke tasowa in ya san bai iya ba zai yadda ba haka kai ma in ka san baka iya alqur'ani ba karka shiga in an neme ka sai ka ce to a nemi ahalin abu ni dalibi ne yanzu ni ma nake kan hanya eh shi yasa ka ji ya ce to shine zakhiru wannan kumfa wal ulama malamai kaji ba jahilai ba fulkuhu sune jiragen wannan tekun na alqur'ani al mawakhir masu keta shi saboda malami da yake keta alqur'ani a kwashi lafiya jahili in ya shiga banna zai ko ya zagi Allah ko ya wa Allah ƙarya sannan ka fassara aya ba yadda shi Allah yake nufi ba kawa Allah ƙarya an gane to suke keta shi idan ka san wannan kumfan su ma manyan jirage na ruwa su kada yake keta wannan gulbin a kwashi lafiya mota ta isa ta shiga wurin eh to bale a ce mashin ko kafa eh to haka jahili bai sai keta alqur'ani ba bai saba ya kama kansa shi yasa ka ji an ce malamai to kai sai ka duba kana cikin su eh to amma ka dibi yadda ake tawasa da alqur'ani yanzu eh ana tawasa da alqur'ani kullu alfununi dukkanin wasu fannoni na ilimi kowane irin fanni ne ban ce maka na ware maka wani banda wani ba kowane fanni alfunun jam'u fanni sai ce to tustamaddu minhu ana fidda su ne daga alqur'ani ilimin hadisi daga alqur'ani ilimin kaza daga alqur'ani nahwu daga alqur'ani kowa za ka ga kowane fanni za ka yi magana a kansa sai ka ga asalinsa alqur'ani nahwu ne sarfu ne balaga ce wane ne to kowane qur'ani ana fidda shi ne daga shi alqur'ani kaga kenan qur'ani shine al'asl eh shi yasa a ka'ida ta ilimi dalibi yakan fara da alqur'ani awwalan ya iya karatunsa tajwida sannan ya haddace to sannan zai fara neman ilimi wannan shine ka'ida yana son ya san hadisi yana son ya san nahwu ya san sarfu ya san balaga abu na farko ya haddace alqur'ani kuma ya iya karanta shi wannan zai zama masa itila eh lalacewar ilimi ne wai kaga mutum wai malami ne amma kuma bai iya Qur'ani lalacewar ilimi da yaduwar jahilci cikin al'umma ana kiran ka malam ko ashehu wani amma kuma karanta alqur'anin ma baka iya ba wannan bala'i ne kuma wai malami ne abinda a farko bai iya ba amma haka zai je ta ƙarya yana da sunan tafsiri eh haka zai je ya dauki fiqh ya ce ya koyar ya dauki hadisi ya ce zai koyar eh to a kaddara kila Allah bai mai baiwa ta hadda ba to yayi kokari ya iya karantawa mana da zan in ya bude alqur'ani yana iya jan aya daidai ba tare da matsala to su hadda wannan ba sa iyawa dan lalacewar ilimi ce eh qur'ani shine asali in ka haddace to lokacin zaka fara karatu ba kai komai ba an gane sannan zaka fara eh to da in suka haddace qur'ani sannan sai a shiga lugha da larabci da ulumu nata idan mutun ya goge to sai ya fara da hadisi in ya gama da hadisi to sai ya dawo fiqh to da haka tsarin magabata yake amma mu yanzu ba ya muke yanzu mu yanzu ko tsari ma ba mu kowa yadda ya gada ma yake wa kullu ma khalafahu farad duk abin da ya saba ma qur'ani shi ya samu yadda shi ake saboda mi ya saba ma al-asl eh so duk abin da ba shi ba far'un reshe ne so ba zai yi kuma reshe ya saba ma al-asl ba kuma reshe din ya samu gindin zama to shi yasa kana kawo abu ya saba ma al-qur'ani sai ayi watsi da shi to shi yasa kowane ilimi ma'auninsa al-qur'ani ma'auninsa al-qur'ani shi yasa shi Jalaluddin Suyuti ya rubuta littafi mai suna al-iklil al-iklil yana kokarin fitar da wai kowane ilimi a cikin al-qur'ani kowane ilimi su science geography da sauransu to littafi ne mai kyau yana nan ana samun shi kasuwa to duk da wannan falalar da alqur'ani da yake da ita mun ji cewa shine tushe to sai malai ya ce in ta'ajabu in za ku yi mamaki in za ku yi mamaki to fa'ajibu ku yi mamaki lil qudama wato ga malamai magabata to ne abin mamaki da su shin ba san da wannan balala ta qur'ani ba izlam yadawinu ulumu saboda basu rubuta ulumul qur'an ba shi alqur'ani akwai shi amma ulumul qur'an magabata basu rubuta shi ba a matsayin cewa gashi qur'ani yana da ilimi kaza yana da ilimi kaza yana da ilimi kaza a kawo kamar 40 ko 50 ko 100 to magabata basu yi wannan ba basu yi wannan rubutu ba ta yadda za a samu littattafai kawai in kana son ka san ulumul alqur'ani su zaka tinkara kaga wannan abin mamaki ne kuma ga shi ne al-asl sauran abin da ma ba asl ne kamar sa ba shi kuma ga magabata sun dawwana shi to shi ne yace kamar yadda qadid dawwanul ulumul hadisi kamar yadda suka rubuta ulumul hadisi shi qur'ani bai sabo wannan ba to kaga abin mamaki eh to malamai da yawa sun yi sabani to me ya kawo haka wasu ce tsoron alqur'ani ne su magabata suna da tsoron Allah ba kamar irin mu bane mu yanzu da rashin tsoron Allah ya mana yawa eh ba wai ba sai akwai karatun yana nan a zukatansu amma tsoron Allah subhanahu wata'ala da taka tsantsan to shi yasa suka yi ja baki suka yi shiru sai suka bar mai yan baya kaga su sun kubuta an je lahirawa za a wa hisabi kada kai magana ni ban ce komai ba eh kagai to asali ita wannan magana magana ce ta shi Jalaluddin Suyuti ita ce Sheikh Abdullah ya dauko sai ya waki kamar yadda ya fada a littafinsa da ya rubuta shi Jalaluddin Suyuti mai suna At-Tahbir fi Ulumi At-Tafsir yace lokacin da yana neman ilimi yana dalibi yace abin sai kan bashi mamaki irin yadda malamai suka rubuta ulumul hadis amma shi qur'ani sai ka rasa littafin da zaka je ka tuntara kaga ulumul qur'an an tattara su ga su a wuri daya sai abin yana bashi mamaki wata rana yana gaban malamin su ana ce mai Muhyiddini Al-Kafiyaji Al-Kafiyaji an ce wai ya shagaltu da littafin Al-Kafiya ta Ibn Malik na Nahaw to yadda ya bata kulawa kullun yana kanta shi yasa sai an ka jingina shi ga gita babban malamin Nahaw ne malamin Jalaluddin Suyuti ne yana da rubuce-rubuce ya rubuta sharhi akan littafin Ibn Hisham Al-Ansari Al-I'rab an qawaid al-i'rab Ibn Hisham mai kadurun nadat yana da wannan littafin Al-I'rab an qawaid al-i'rab to shi kuma Al-Kafi yaji da yazo sai ya masa sharhi yayi masa shari to sai yake cewa dalibinsa Jalaluddin Suyuti ai ya dan rubuta wasu babuka na ulumul qur'an sai ya dan nuna masa da ya nuna masa shi kuma al-imam Jalaluddin Suyuti sai kuma dai kamar rubutun bai zama mausu'a ba saboda takaitacce ne haka dai yana ta tunani shin ko ya rubuta ko kaza gashi kuma gabata ba sai ba to ana nan sai a malamin sa da ake kira Alamuddin Al-Bulqini sai ba shi labarin cewa ai akwai dan uwansa shi ma sunansa Al-Bulqini Jalaluddin Al-Bulqini shi kuma ya rubuta littafi akan ulumul qur'an mai suna mawaqi'ul ulumi fi mawaqi'in nujumi sai kokari ya samu littafin sai ya duba sai ga lalle malamin yayi kokari amma dai shi ma dai bai game mas'ala din ba akwai abubuwan da ya kamata ya sa su bai sa ba wato rubutun har yanzu yana buƙatar tahriri sannan kuma duka ya kawo nau'i 50 ne a cikin littafin sa shi Al-Bulqini tunan ne shi Jalaluddin Suyuti ya dauki alƙalami sai ya rubuta At-Tahriru fi Ulumi At-Tafsir ya dauki 50 din da Al-Bulqini ya kawo shi kuma ya ƙara 52 suka zama nau'i 102 kenan in ka duba cikin At-Tahbir abinda zaka gani kenan to a wannan lokaci duka bai samu labarin Al-Burhanu fi Ulumi Al-Qur'an na Az-Zarkashi ba dan ya gabaci shi na Al-Bulqini din to da ya samu labari ana nan sai ya kai ga littafin da ya kai ga littafin sai ya duba ya ga cewa tabbas shi ma malamin ya yi kokari shi kuma ya kawo nau'i guda 80 ya dan shishigar da wasu cikin wasu ya tsakure abu to hawa yau dai ya ga da nashi da ya rubuta da na Al-Bulqini din da na Az-Zarkashi din har yanzu akwai saura to nan ne sai ya rubuta Al-Itiqanu في علوم القرآن. الاتقان في علوم القرآن. To anan ne yace shi dai ya fahimta ce duk wani fanni na Qur'ani ya kawo shi. To anan sai ya rubuta nau'i 80 amma ya shigar da wasu cikin wasu. To da haka shi al-itiqanu kamar ya kunshi at-tahbiru nashi ya kunshi mawaqi'ul ulumi fi ko min mawaqi'in nujum na al-bulqini haka kuma ya kunshi al-burhanu fi ulumil Qur'an na az-zarkashi. To saboda haka mausu'a ce an gane. To idan kun koma muqaddima na shi at-tahbiru da shi al-itiqanu duka yayi wannan bayani. To wannan magana ita ce shi Sheikh Abdullahi sai kawo ta anan saboda haka asalin magana ba ta shi bace. To shine in ta'jabu fa'ajibu lil-qudama. In har za ku yi mamaki to ku yi mamaki ku jingina mamakin nan zuwa ga magabata saboda ba su dawwana ulumul Qur'an a matattara wuri ɗaya ba. Ba wai ba ilimin ba fa akwai shi amma dai a tara shi a ce fanni ne mustaqilli. Wasu sun dan yi rubutu da dan jimawa falala al-Qur'ani da sauransu haka dai maudu'i ɗaya ku haka amma dai a tara irin yadda su Jalaluddin Suyuti suka yi to shine ba a samu ba. Sai ce kam tarakal qadimu lil hadisi. Ai da yawa al qadimu wanda yake magabaci yakan bar wata kofa ta magana ta rubutu ta ta'alifi lil hadisi saboda dan baya. To inda magabatan sun yi rubutu ku me za ku yi? Sai dai shiririta. Shi yasa za ka ga shi ulumul hadis da yake magabata sun rubuta duk wanda zai zo sai dai sharhi da taliki. Amma baka da wani sabon abu da za ka kawo. To shi yasa ake samun wani lokaci magabata shi yasa daga cikin malamai akwai masu ganin dalilin da yasa a magabata ba su rubuta ulumul Qur'an ba saboda a bar mai yan baya. Saboda in suka yi magana to malamai da za su zo daga baya ba za su samu abinci ba. Da su shi As-Suyuti yana daga cikin al-muta'akhirin to da ba za su samu abin da za su ce ba. Amma kaga da aka bar kofar sai suka mi sai suka ce kaga shi ya zo ya rubuta al-itiqan wanda kusan dai a bangaren ulumul Qur'an a yanzu ba kamar sa. Ya tara abubuwa da yawa ba zai yi kana da alaka da Qur'ani ba ka karanta shi ba. Ba zai yi ba. To amma ilimi yana da fadi kai ma zaka iya dubawa. Idan akwai abin da shi ma As-Suyuti din bai kawo ba kai ma sai ka kawo kai ma ka shiga cikin kam tarakal qadimu lil hadisi. Daga magana daga cikin al-hadis. To wannan ikitibasi ne akan karin magana na Larabawa suke cewa kam tarakal awwalu lil akhir. To shine Sheikh Abdullahi sai ikitibasin shi kam tarakal awwalu lil akhir. Zai yawa ake samun na farko ya bar wata kofa ko abin fada ga na ƙarshe. Saboda kada a rufe mana ƙarshe kofa tunda kaga magabata sun fi fahimta sun fi ikhlasi da takawa da tsoron Allah to shi yasa duk abin da za su kawo ya fi na yan baya. Shi yasa ai kaga ko a tsarin karatu malamai suka ce in za ka yi karatu to ka dinga karanta rubutu na magabata na al-qudama. An gane? Za ka fara da nahawu to sai ka dibi wani littafi ya fi shekaru fara da shi. Za ka fara karatun sarfu wani littafi ya fi dadewa a duniya to fara da shi. Haka kowane fanni. Ita mutum 'yan baya alkhairi cikin 'yan baya kaɗan ne. waɗancan akwai alkhairi cikin littattafansu. An gane? Tamamu yan sauƙi muke su, inda ba wahala a samu abubuwa bantas. Sai gaga ya ce yau ne littafi ya ɗan fi wanda an ji fassara babu abin nan, ba sai an rubuta fassara ba, ko ba sai an yi rekodin ba. To wannan duk lalacewar ilimi ce, duka lalacewar ilimi ce. Walam ya fuddu, su magabata ba su karya khatamal mudani, wato marfi ko zobe na ainihin giya ba. Almudami shi ne giya wadda ake sha, yana daga cikin sunayen giya. An gane? To wannan kinaya ce ya yi, saboda can da Laraba in suka yi giya to sai su samu marfi, sai su rufe wannan goron na giya, ba za a buɗe shi ba sai lokacin da za a sha. To lokacin da za a buɗe shi in za a sha, to giyan tafi shiga jiki. Can zamanin jahiliya da suke shaye-shayen giya. To sai kinaya cewa wai kamar wannan ilimin ulumul Qur'an a rufe yake, kaga akwai shi kenan. Amma su magabata sai suka bar shi haka. Duk abin da ake faɗa sun san shi, kuma yana cikin gariza ɗinsu, amma ba su karya wannan marfin ba ko wannan zobin. Suka zaƙulo ulum ɗin, suka yi rubutu, suka yi sharhi da sauransu, sai suka bar shi haka na a rufe. Lisharibihi, wato ba su kwance ma masu shansa ba, ɗalibai kenan. Mashaya giya su ne aka kamanta da ɗalibai ko kuma malamai ‘yan baya. A gani? Kaga akwai bambanci da a ce sai ka buɗe kwalba ka sha lemu ko ka sha giya, misali, da a ce ai an buɗe baka kawai akai. A gani? Akwai bambanci. Almayyitul uwami, wanda yake kishirwa ta yi kusa kashe su, ma'ana gashi suna da bukata da ilimin, amma kuma magabata suka yi buɗe musu wannan marfi. Al'uwami shi ne shiddatul adashi, a larabci shi ake kira da al'uwamu da hamza. Al'uwamu shiddatul adashi. Almayyitin shi kuma abin nan ne, asalinsa almayyitina ne, almayyitinal uwam, ma'ana waɗanda sun yi kusan mutuwa saboda tsananin ƙishirwa. To sai aka shafi nuno. An gane? Aka ce almayyiti al'uwam, madadin almayyitina al'uwam. Kaga suna da bukata kenan. To duka wannan da yake naya ce shi Ashekhu Abdullahi ya kawo, wanda kuma duk ma'anar ta shi Jalaluddin Suyuti ce shi Ashekhu Abdullahi kawai waki waye. To haka aka ci gaba da tafiya hattanta halil alamil bulkini, ba a samu wanda ya kwance wannan zobin ba ko wannan marfin na ulumul Qur'an, sai da lokaci ya tuƙe zuwa ga al'alam, wanda yake babban malami. Yanci al'alam shi ne alama, abinda za a sa alama don ya nuna maka nan wuri kaza ne ko nan hanya kaza ce. Canda suna amfani da duwatsu da sauransu, wannan abin da ake kafawa na sayanbal na nuna maka kilomita kaza, saura kaza, wannan duka ana kiransa al'alam. Haka tuta ita ma ana kiranta da alam. Al'alam. To in malami ya koshi a ilimi kuma ya shahara, to sai a kira shi da al'alam. An gane ko? To har zuwa lokacin shi albulkini, yana koma zuwa ga waccan magana. Saboda shi Jalaluddin Suyuti, kamar yadda ya gabata, ya yi ta ne tun daga baya kun ga ya samu littafin al-Burhan. Daga baya ya fara samun shi mawaki'ul ulumi na albulkini. To a lokacin bai san wani littafi kamin sa ba, shi yasa sai ya dauka cewa al-bulqini din shine ya fara rubutu ulumul qur'an shi kuma Sheikh Abdullah da yazo sai bar mai magana sa haka amma da yazo cikin al-itiqan kuma sai ya bayani cewa ai ya hadu da littafin az-zarkashi ulumul qur'an wanda shi kuma ya gabaci al-bulqini kuma shi a Sheikh Abdullah ya san da al-itiqan din tunda shine ya doka ya waƙe cikin al-miftahu lit-tafsir yana nan to haka sai bar masa maganar sa an gane to dai au suna dokar kamar shi a Sheikh Abdullah wai yayi wannan magana ne dan azato ne shi ma bai san cewa az-zarkashi ya rigayi al-bulqini ba ba haka bane ya sani kawai dai shi yadda mai magana yayi maganar haka da yazo tunda muqaddima yake waƙewa wasu abubuwa nata na cikin littafin shi at-tahbiru din fi ulumi tafsir ni shi Jalaluddin Suyuti to shi yasa sai barta hakan sai ce fa faddahu sai shi Jalaluddin al-Bulqini da yazo sai ya kariya wannan marfin na ulumul qur'an da magabata suka kyale waja abil matini kuma yazo da zance wanda yake mai karfi yayi bayani yayi bayani sosai saboda shi Jalaluddin Suyuti ya jinjina ba al-Bulqini sosai kan tsara rubutun da ya bi yana yi wata wata fuskan wala Allah kila ya fi az-zarkashi din tunda shi mun ce ya kawo nau'i 52 kaga shi kuma az-zarkashi kaga 80 ya kawo abin nan 40 ya kawo 40 ya kawo fi wad'ihi a cikin rubuta littafin sa da yayi shi al-bulqini wani littafi shine mawaqi al-ulumi mana ma'afkayyin ilmomi min mawaqi'in nujum daga ma'afkayyin an-nujum an-nujum shine tsare-tsaren saukar da al-qur'ani ko kuma nau'i na ulumul qur'an ana mawaqi'ul ulumi ma'aukayyin ilmomi min mawaqi'in nujumi daga ma'afkayyin na nau'i na ulumul qur'an ai fihi ma'ana yayi rubutu ne a cikin ulumul qur'an shi al-bulqini to duka wannan magana ta shi Jalaluddin Suyuti ce Sheikh Abdullah kai waqi waye fa khabahu to qara'ihul fuhuli wato hankullan manya-manyan malamai fakhadahu sai suka kutsa ma shi littafin hudin yana iya komawa zuwa ga shi mawaqi'ul ulumi din mana bayan yayi wannan rubutu to sai malamai suka zo suka dauki wannan littafin suka ci gaba da kukkutsawa suna yabo abubuwa suna ta kari suna ta sharhi tsakanin masu sharhi da taqibi da sauransu qara'ihu shi kuma jam'u qariha asalin sa shine dabi'a wadda take fidiriya wadda Allah ya halicci mutum da ita asalin hankali wanda Allah ta tace wanda Allah ya halicci dan adam da shi shi ake kira da qariha idan za a yi masa jam'i sai a ce qara'ihu fuhul shi kuma jam'u fa'al shine maji karfi daga cikin raƙumma an gane ko namiji to shi ake kira da al-fahl to haka shi ma malami in ya cika da karatu ya tumbaza akan kira shi da al-fahl to jami sai a ce al-fuhul manya-manyan gurazan malamai to da suka zo sai suka kutsa ma shi littafin kuma hudin yana ya koma zuwa ga ilimin shine ulumul qur'an din fa khabahu qara'ihul fuhul fuhuli wato hankulan gwarazan malamai sai suka kutsa ma ilimin tunda yanzu an samu wani wanda ya musu shara ya share musu fage to su kuma da suka zo kai sai suka kutsa dama abin da suke nema kenan eh to duka wannan shi Jalaluddin Suyuti yayi ta ne kami ya samu labarin cewa Az-Zarkashi ya rubuta nashi eh fasakharaju sai su malaman suka ci gaba da fito da tara'ifan nuquli wato sababbin fa'idodi ababin cirantowa na ilimi yance tara'if shine wato wata fa'ida wadda take baka san da ita ba an gane to haka su malaman suka ci gaba da fito da su a cikin wannan fanni to daga cikin waɗannan malaman da suka yi wannan aikin sai Jalaluddin Suyuti yace yanzu ya gama da muqaddimar shi As-Suyuti sai yace wa min mubarrizihim daga cikin waɗanda suka yi fice waɗanda suka zo daga baya suka yi ta fito da fa'idodi na ulumul Qur'an garibai sai yace As-Suyuti yana daga cikin su ya ba da gudunmawa kwarai a cikin wannan fanni saboda Allah ya yi masa baiwa ta ilimi kamar ma yadda yake fada yace ilmomi guda ko bakwai ne ya fada yace to shi ya san cewa Allah ya bashi wannan kuma ya goge ha alfahari yake daga cikin su akwai ulumul Qur'an yace duk inda aka kai yace to na kai yace kai duk wani fanni da ake taƙawo da shi yace kawai ilimin da ya bashi wahala shine ilmomi guda biyu ne ilmul hisab ilmin hisabi ya wahalar da shi na lisafi yana wahalar da shi sosai da ilmul mantiq shi ma yace yana wahalar da shi to daga nan kuma sai ya samu ai wasu malamai ma sun hana to sai ya kaurace mai ilimin gaba daya yace amma in ba su ba duk wani ilimi da ka sani yace to na san shi to manya kenan wa huwa imamu fannihi shi As-Suyuti to jagoran fannin sani na ulumul Qur'an shi yasa dole in za a yi bahasi akan ulumul Qur'an ko malaman sa to dole a kawo shi al-manuti wanda ake komawa ana ratayuwa zuwa gare shi a matsayin marji to As-Suyuti na ciki yayi kokari a ta fuskar rubuce-rubuce na ulum duk da akida zaka ga ba ashari ne yu'awwilus sifat yana tawilin sifofi da sauransu amma dai Allah ya masa baiwa ta ilimi da makamantan abubuwa wasu rubuce-rubucen nasa kuma babu tahariri yakan kwasa abubuwa kala-kala da sauransu musamman in ka samu littafin sa Al-Hawi lil Fatawi yace akwai abubuwa na bandariya a ciki to Allah ya gafarta masa kusakuransa wa huwa allazi shi Jalaluddin Suyuti shine wannan da azala ya gusar da bil ishkali da duk wani rikici da shi fanni yake da shi to As-Suyuti shi yazo yayi bayani komai ya fito a fili ba matsala fihi a cikin ulumul Qur'ani saboda haka fahaza shi As-Suyuti sai ya tara ko ya ribantu da rutubatul kamali ya samu daraja ta cika shi yasa ya samu daraja ta kamala har ana kimanta shi shi yasa mafi yawan jami'o'i da ake kula da Al-Qur'ani zaka ga littafin sa shine kan gaba ko al-jami'atul islamiyya kaje a Madina to al-itiqan shine babban marji ba wani sama da shi mazari ne babba ko marji to aga tunda su su As-Suyuti sun shigo cikin haraka ai komai zai zo da sauki tunda an fito da fa'idodi an kawar da ishkali to shine fan barazar zaharu daga nan sai fure na ulumul qur'an sai ya bayyana da ba a ganin sa a boye yake amma tunda manya sun shigo to sai ga fure ana gani to kaga ba za ka ga fure ba duk sanda ka ga fure to ganin itaciya ko bishiya zai ma sauki minal akamami daga kwasfassa tunda fure sai ya abin nan kwasfar ta fashe to sannan ne zai fito ko kuma gidansa albadaru wata wanda ya kai 14 zuwa 15 shine albadar wan balaja shi ma yayi haske anin zalami daga duhun da ake da shi ma'ana duk wannan kinaya ce kan cewa yanzu ilimin fa yayi sauki kowa ma zai gane shi yasa ga sunan kowa na ta dauka alƙalami zai yi rubutu kan ulumul qur'an kowa zai yi rubutu kan saboda banza ta samu amma inda ada ne wa ya isa wa fajruhu asbahin sa ko alfijir din sa na shi ulumul qur'an azana yayi kira bis sabahi da cewa asuba tayi ma'ana han neman mutane ma yake munadiyan alfijirin nasu yana mai kira da'ihi ga mai kiransa ma'ana da'ihi mai kiransa shi alfijir din munadiyan yana mai kira lil falahi cewa ku zo zuwa ga samun babban rabo inda ilimin tsoron ake a kutsa shi saboda wahalar sa to yanzu ilimin ma shike neman ma abutan sa fanta daban nasu mutane kuma suka dinga kiran junan su ila salati cewa ku zo zuwa sallah ma'ana ku zo banza ta samu wani yayi rubuta kan ulumul qur'ani ko kaza da kaza wani yayi bayani kan kaza fanqalabu sai mutane suka juya bi ajzali salati da mafi gwabin kyauta as-salatu bi fathi as-sadi na farko sallah as-silatu bi kasri as-sadi shi kuma na ƙarshe yana nufin kyauta jam'u silati gani to wannan kenan to duk wannan dai ishara ce kan cewa malamai daga baya-bayan su Asyuti sun ba fannin muhimmanci to kuntu Sheikh Abdullahi yace na kasance bihamdillahi da gode ma Allah mimman lazama ina daga cikin waɗanda suka lazimci bibiyar li kutubihi litattafan shi Asyuti yace ni Sheikh Abdullahi ina daga cikin su kusan zai yi wahala ka samu wani malami da litattafan sa suka yi tasiri ga Sheikh Abdullahi kawai shi Jalaluddin Suyuti shi yasa mafi yawan littattafan sa kaga ya waki su mafi yawan littattafan a Sheikh Abdullahi ai littattafan a Suyuti ne kawai shi al-miftahu litafsir kaga al-itqanu ne su minanul mannani da ma ya fara rubutawa ma kaga ai wasu babuka ne daga cikin an-nuqaya yawa shine littafin sa na uku an-nuqaya a bangaren ulumul qur'ani banda at-tahbiru banda al-i'tiqad to haka in ka dawo bangaren nahwu al-baharul muhit kusan mafi yawa abin da ke ciki jam'ul jawami'i ne na shi as-suyuti fi an-nahwi da kuma sharhin sa hamul hawami'i to mafi yawa abin da ke ciki al-baharul muhit wannan littafin ne ga lam'ul barq da ya dauke wasu babuka cikin al-ashbahu wan nazair ya waki to ka gani to ya bibiye litattafan Jalaluddin Suyuti da yawa yana waki wa ya nemi su abubuwa to shine yake bayani ana multaqitan ina mai tsintar abinda nake ganin ya dace in tsinta a matsayin fa'ida wa nazima kuma ina mai waƙe mafi yawa daga cikin su minha mafi yawa daga cikin su bima aqadarani alai daga cikin abin da Allah ya bani iko akai to rabbun ubangiji yu'inu ya taimaka man duk wanda laja ilaihi ya nemi mafaka zuwa ga Allah Allah ya taimake shi wannan addu'a ce a Sheikhu Abdullahi yayi wa dalibai wa qad haqiqa alimtu to Sheikhu Abdullahi yace ni na sani annahu yadda lamari yake min saqitin wa qad alimtu annahu min saqitin wato na san cewa yadda lamari yake min saqitin akwai abin da yake mai faduwa wato abin da zan kawo ba wani abu bane ko kuma abu ne wanda yake ma yana cikin aljihunka ko yana hannunka ya fadi ma baka cika ma damuwa baka cika ma waiwayar sa ba zaka tafi ka bar shi wato abinda ana ganin fa'idar sa ba wata fa'ida bace to shi yana ganin abinda zai rubuta kai wasu abubuwa ne masu qalilul fa'ida sai ce fa kam zayyawa li kulli saqitin ake samun abin da yake faduwa min laqitin daga wanda zai cince shi abinda kai zaka iya tsinta a matsayin tsintuwa wani ba zai iya tsintarsa ba ko ba haka bane kai kana gana ai ka samu banza ai na samu kaza yanzu wani in ya ga 500 kan hanya da gudu yana jiki na rawa shi sauri sa a jiki wani kuma ko kallonta ba zai yi ba ko ba haka ba to ma'ana cikin abin da zan kawo in wani bai samu abin tsinta ba wani zai mi zai samu kuma gaskiya ne to duk wannan ne tawadu'un ne min saboda ana son in zaka yi abu to ka sa Allah a gaba kar kai alfahari in kai alfahari zai yawa sai jarrabawa ta shiga sai abin ya kasa samun karbuwa to shine bambancin magabata da yan zamanin yanzu su magabata abinda za su yi akwai ikhlasi a ciki wani sai kaga yayi rubutu in yayi rubutu sai ya ce ba zai yada littafin ba sai yayi wani abu wanda zai fahimci cewa Allah ya amshi abin ko bai amsa ba in ya gwada wannan abin ya fahimci cewa abin nan ka bai samu karbuwa ba to sai ya ga littafin kabar mai al'ajin rumiya ka gani an ce lokacin da ya rubuta ta sai ya jefa ta teku sai ce to in dai Allah ya karbe ta to ruwa ba zai nutse ta ba in kuma ruwa ya nutse ta to Allah bai karbe ta ba banda bukata da ita ya jefa saman ruwa kuma ruwa bai nutse ta ba sai ce to akwai alama akwai ikhlasi cikin wannan abu shi yasa sai ya yada muqaddima din to ka ku ga ba littafin nahwu karami da yake ta karbuwa babu to ka gani to ka ga mu haka muke to ka ga bambancin su da mu kenan wa qad haqiqa aratu na yanfin al'ane yanzu nazuman waqi yahwi da ya kunshi ma julluhu mafi yawan abin da zan kawo lil alimi shaushawi zuwa ga wani malami da ake kira ash-shaushawi shi malami ne shi ma daga cikin malaman qur'ani sunansa hasan ibn ali ash-shaushawi to ya rubuta littafi mai suna al-fawaidul jamila fil ayatil jalila shi ba wake bane to sai Sheikhu Abdullahi ya ce mafi yawan abin da zaka gani a wannan littafin to daga wancan littafin ne al-fawaidul jamila fil ayatil jalila ash-shaushawi kenan shi ba ina da littafin yana nan min jihatin nuzuli to daga cikin abin da na dauko daga littafin ash-shaushawi akwai abin da ya shafi bayani akan sauka alqur'ani duk abin da zai yi bayani ciki dangane da sauka alqur'ani to daga alfawaidul jamila ne wal qira'a da bayani akan qira'a ya ake karanta qur'ani wal khatti da yadda ake rubuta alqur'ani shi ma duk wannan littafin zai yi ma bayani yadda ake rubuta qur'ani idan da ya wasu ba su iya rubutu ba ka san can da ba za ka zama gwani a qur'ani ba sai ka rubuta qur'ani amma yanzu kuma gwani shine wanda yayi musabaka ta duniya yace shikenan aka zo aka nada shi ma yana daga cikin alƙalai na ƙasa to shikenan ya zama gwani ko da ko he zo gobe rubuta ba to wancan lokaci sai ka rubuta kamar 1 2 3 haka masana qur'anin sun duba ayin sikirina an tabbatar to shikenan sai a nada ma rawani cewa yanzu ka zama gwani to ka gani da yawa waɗanda suka haddace qur'ani ko fatiha ba sa iya rubuta da ar-rasmul usmani ba sa iya ba ba su koyi rubutu ba amma an ce shi tilawa yana iya ba to wannan naqasu ne saboda al-khat min ulumil qur'an in baka san rubutun qur'ani ba saboda shi ya saba mana rubutun larabci haka akwai kalmomin da yadda zaka gansu rubuci a qur'ani to in ka zo rubuta su a larabcin kanka kai ba haka zaka rubuta su ba irin su as-salatu irin su az-zakatu suna nan da yawa an gane irin su as-samawatu duk zaka ga yanayin rubutun su da ar-rasmul usmani daban da al-khatul adi shi kuma daban to shi ma rubutun qur'ani koyon sa yake ba kamar wai kawai ka zama ka iya rubutu mai kyau bane ba shi Al-Sheikhu Abdullahi yake magana anan ba an gane so in ka haddace qur'ani yi kokari ka koyi rubutu ka samu ka rubuta kai ma da ka ba ha kopi za ka yi ba a abinda ka haddace zaka zo kana rubuta keke da keke keke da keke in ka gama sai a ba masana qur'ani sai su duba in kai abin kware shikenan watta ilimi da kuma koyar da qur'ani shi ma duka a can ya dauko shi alfawaidul jamila ne yadda ya zakai ka koyar da qur'ani bil ijara da jinga shin ya halatta ka karbi jinga wani koya min qur'ani gaci a to sai mun yi jinga nawa zaka ba shi ma za a yi bayani akan hukuncin wannan wa ma ila ahwali hamilihi da kuma abin da yake da alaka da halin mahaddata qur'ani shi ma za a yi bayani yayi kamata mahaddacin qur'ani ya kasance wa halihi da halayensa shi qur'ani da halin qur'ani wa fadlihi da kuma falalarsa annabihi wanda yake mai daraja mai girma to fa sab'atun waɗannan abubuwa babuka guda bakwai da na kawo tilka min al-abwabi suna daga cikin abubuwan da zan kulla ma babuka babi kaza babi kaza babi kaza tahawifu usul ilmi zal kitabi sune za su kunshi usul na wannan littafin samaituhu na samai suna da al-fara'ida al-fara'ida al-jalila jam'u farida an ce farida shine gol wanda yake mai tsada shine farida in za a yi jam'in sa sai a ce al-fara'idu al-fara'idu gwalagwalai al-jalila masu daraja masu girma an gane wanda su waɗannan gwalagwalan wasa'ita kamar tsani suke tsanoni ne na al-fawa'idul jamila da za su taimake ka zuwa ga samun fa'idodi masu kyau shine sunan littafin al-fara'idul jalila wasa'itul fawa'idul jamila
sau haka littafin nasa ya kunshi suna hattana shi ash-shawshawi din al-fawaid al-jamila fil ayati to ka gani wa as'alu al-fatha ina roƙon Allah ya min fatahi min al-mannan daga mai yawan baiwa yaftahu ya min budi li ni ma'ani al-qur'ani in san ma'anonin qur'ani dan shine al-maqsud babban manufa da al-qur'ani in ka cire aiki da shi to sanin ma'anarsa duk abin da ba wannan bayin ba to far'un ne reshe ne haddace shi far'un ne bai kai wannan muhimmanci ba eh dan da ka haddace baka san ma'ana ba to gara ka san ma'anar shi baka haddace ba eh an gane amma ba za ka zama cikakken malami ba sai ka haddace to ba shi sama malamai ke sabani ba cikin sharuɗin a cewa ne malami ne mafi yawan malamai sun ce sai ya haddace Qur'ani wasu ka ce a'a ba dole bane ya dai samu ayatul ahkam duk inda wata aya take dauke da wani hukunci wanda ba kissoshi ba inde hukunci ne wanda ana tsammanin ayi masa fatawa ya bada amsa ko yayi istinbadi ko ijtihadi to sai ya san su sai gare ya haddace gaba eh haga duk wanda ya rara gefe ne eh gara gara dai ya haddace eh to Allah ya taimake mu ya ba mu ikon fahimta alqur'ani da karanta shi daidai da sanin ma'anarsa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi insha Allah ta'ala darasi na gaba za a tashi albabul awwal fi ma yata'allaqu bi nuzulil qur'an dama shine farko to kuma kansa za a fara ya alqur'ani ya sauka da kashe-kashen saukarsa duka za a yi bayani insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh